sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka ta ce tana cikin damuwa da yaran halin yunwa da ake ciki a Afghanistan. Ana sa ran ci gaba da muhawara akan hukuncin wasu Amurkawa uku da ake zargin kisan wani bakin fata. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya yi rabon abinci ga marasa ƙarfi.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar sadarwar PSC ta Jamhuriyar Niger ta gargaɗi kafafen yaɗa labarai da su gujewa haddasa rudani a tsakanin al'umma, musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a ƙasar. Amma sakataren yaɗa labarai na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida Suleiman Umar Bura na ganin alamun wuce gona da iri a lamarin.
Ita babbar hukuma ta ƙasa ba aikin da bane da hutu da ce wane abin da karbutawa ne ƙarya ce. Kama shi kage tunda ita hukuma ce ta kasa wanda take cikin constitution, to washe aka kira mutum aka saurare shi har aka ji yayin aka yi aka san ƙarya ce.
Bayan haka za ku je da aka gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da matasa a ƙasar Kamaru domin sauraron kalubalen da suke fuskanta a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa.
Hausawa namu abin da ya damu ki shi domin zalunci da tsangin banza.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka da mummunan matsalar ayyukan agaji a Afghanistan. Ya kara da cewar kasan na fama da irin wannan rikici ko kamun sojojin Taliban su kwace iko a watan Agusta. A makon da ya gabata, ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Wattaki ya rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga majalisar dokokin Amurka, inda ya yi gargaɗin kwararar 'yan gudun hijira da yawa daga Afghanistan har sai Amurka ta buɗe asusun fiye da dala biliyan 9 na ƙaddarorin babban bankin Afghanistan da kuma janye sauran takunkumi da ta kakaba na sha'anin tattalin arziki a ƙasar. Abin takaici tun kafin sauyi da aka samu a tsakiyar watan Agusta, Afghanistan ta shiga mummunar matsalar ayyukan agaji. Abin da ya sa muka ga ta azzara yana da nasaba da fitar da agajin ƙasa da ƙasa, wanda Afghanistan tattalin arzikinta ya dogara da shi sosai tun a cikin shekaru 20. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan, Thomas West, ya shaida wa muryar Amurka a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata. Hira ta farko da ya a gaban TV tun bayan ya hau kan wannan sabon mukamin. Mun bayyana ƙarar cewar idan su Taliban sun zaɓi hanyar soji zuwa madafan iko, wannan taimakon zai ɓace, kuma abin da yake faruwa kenan, in ji shi. Masu sauraron ƙaran wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan shafe sa'o'i 6 a jiya Talata ba tare da kaiwa ga wani hukunci ba. Wannan shari'a wacce ta raba kan al'ummar kudancin Amurka ta sake jefa Amurka cikin wani yanayi na yin amfani da ƙarfi da ya haddasa kisa da aka yi wa wani daga cikin tsirarin ƙabilu. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen muhawarar da ake yi a kan Gregory Markell, mai shekaru 65, da ɗansa Travis Markell, mai shekaru 35, sai wani maƙocinsa William Roddy Bryan, mai shekaru 52, waɗanda ake zargi da bin Ahmed Arbery da kuma kashe shi a wajen Brunswick a jihar Georgia a watan Fabrairun 2020. a lokacin zaman shari'an da ta dauki tsawon lokaci alkalan kotun sun saurari bayanai masu cin karo da juna na abin da ya faru daga bakin lauyoyi da ke kare waɗanda ake kara da kuma mai shigar da kara na gwamnati sun yanke shawarar kaiwa Ahmed Abri hari akan titin su ne saboda bakin fata ne da ke gudu akan titin nasu in ji babban mai gabatar da kara Linda Dinkowski. Labaran Junior na zuwa muku ne kai tsaye.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leka bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, hukumar sadarwa wato CSC ta gargaɗi kafafen yada labarai akan maganar mutunta ka'idojin aiki don gujewa haddasa rudani a tsakanin al'umma a irin wannan lokaci na fama da matsalar tsaro. Hukumar na tunatarwa game da muhimmancin aikin tantance sahihancin labari kafin a yada shi don kaucewa cin zarafin wasu. Sai dai kungiyoyin yan jarida na ganin akwai alamun wuce makadi da rawa a kiraye-kirayen na CSC. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ta fitar a game da yanayin da kafafen yada labarai ke gudanar da ayyukan su a halin yanzu a nan Nishar, hukumar sadarwa ta CSC ta ce ta lura da yadda wasu suka dukufa da bada labarin karra kamson kurege a maimakon gudanar da bincike domin tantance gaskiyar labari. Misalin wani labarin da jaridar Kanar Amfiri ta ruwaito a wannan mako game da wasu kudade sama da biliyan 9 da tace an warewa matan shugabannin kolin kasar nan domin su kashe wutar gaban su wato fon politik. Dr. Sani Kabir shine shugaban hukumar sadarwa ta CSC.
Ba mu yarda matsayin na hukuma ta sadarwa mu bari ana cin mutane mutunci wata ran bisa ƙarya tsantsa. Kaga dai watannin ga da suka wuce dai kazima kowace sahiya sai an zagi tsohon shugaban kasa, sai an yi shiri bisan shi ko bisan matan shi ko bisan ƴan uwan shi, ko daga bisa rezo sosiyo sai su aza ƙarya can su mai cikin jarida dan su ce mutane mutunci. To shine jiya muka ce wanga abin ya isa, ya kamata dan jarida tsabusa bada labari na gaskiya.
Ko akan matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nijar ma, kafafe da dama na kaucewa ka'idar yadda ake bada irin wannan labari, inji Dr. Sani Kabir.
Ka gani yanzu kwanakin ga ke ana cewa za a aza bazi militar doso. Gwamnati ta ce za a ba sojawan mu horo kuma za a musu wurin koron jihar Doso. To yanzu mutane sun ce wai Doso ne za a za bazi militar. Kaga yanzu aka tashin hankali bisa rezo sosiyo kuma yan jarida suna ta yadawa. To kaji ba yi adalci ba, sai a rikita mutane a zo a bai da ƙarya gaskiya a tare tashin hankali cikin kasa.
Ko da yake yayi amannar cewa akwai gamshin gaskiya a abubuwan da hukumar ta CSC ke kashedi akan su, sakataren watsa labarai na gamayyar kungiyoyin yan jarida Maison de la Presse Suleiman Umar Bura na ganin alamun fice gona da iri a wannan yunkuri.
Kamal abin da turanci ake cewa melange de jar, wanda sai ka zo ka huce hurumin da ba naka ba, kai kuma gashi abin da doka ta tsida maka gashi yanda ya kamata kai. Ita babbar hukuma ta kasa ba aikin ta bane ta huto da ce wane abin da karbutawa ne ƙarya ce kama shi kage, ba aikin ta bane. Din da ita hukuma ce ta kasa wanda take cikin constitution, ita a cikin sanarwar ta ce wannan labarin na ƙarya ne, ita da take shari'a wanda ya kamata ta saurare ka. Jaridar ma ji ne ta huto. To washe aka kira mutum aka saurare shi har aka ji yana aka yi, aka san ƙarya ce.
Hukumar ta lashe takobin buga sanda akan duk kafar da aka samu da laifin baza ƙarya ko yi wa wani kazafi da kuma waɗanda ke neman tunzula jama'a a fannin tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin kamun da India ta yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya Karman Feroz a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India. Hukumar bincike ta ƙasar ta kama Kumar da yammacin ranar Litinin, yayin da kuma take gudanar da bincike a gidansa da ofishinsa da ke Srinagar. Ana tsare da shi ne a ƙarƙashin dokar hana ayyuka da suka saba wa dokar India, wacce ta baiwa hukumomi damar tsare wani har na tsawon watanni 6 ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Angelita Bayans, mataimakiyarsa shugaban masu kare haƙƙin bil'adama na duniya, Robert F. Kennedy da ke Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewar manufar gwamnatin India ta kara yin amfani da karfin dokar don bin mutane da ke bayyana ra'ayinsu da kuma yin tir da wannan cin zarafi da kuma zargin jajirtattun masu kare haƙƙin bil'adama kamar su Mr. Fraz. Ya kara da cewar matakin yana taimakawa wajen aika saƙon barazana ga sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan abin da ka iya faruwa idan suka kuskura suka ci gaba da aikin nasu. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki a jiya Talata ya ce kokarin diplomasiya da Turkiya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu sun taimaka wajen daidaita al'amura akan iyakar Poland da Belarus, amma kuma ya ce akwai alamun rikicin ba zai kawo ƙarshe cikin gaggawa ba.
Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa ya jagoranci gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da na matasa a birnin Duwala da ke kasar Kamaru don tattaunawa akan matsalolin da suke fuskanta da kuma ci gaban da suke samu. Ga ƙarin bayani daga Muhammad Awal Garba, wakilin sashen Hausa.
Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa ya gudanar da taro da mata da kuma matasa har ma da sauran kungiyoyi a Benin cinikai kasar jamhuriyar Kamaru Duwala, inda duk matan suka nuna irin kalubalen da suke fuskanta. Hajiya Mero Ali ɗaya ce daga cikin iyaye mata kuma ƴar siyasa ce a kasar jamhuriyar Kamaru, amma ta bangaren adawa ta ce a halin yanzu haka idanuwanta a ciki suke da hawaye.
Ina magana ina kuka ne aka baka haka yau da haihu shekara
12
kana da yanzu mai wata hudu
da ta haihu da 12
da 12 to abu ne maganan kake yi na maganan da yadda hanyar masu ce ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan Bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin nan mai kyau amma ana lalata mana yara anguwa. Wannan kamar da za a gyara ne.
Hajiya Hawwa Sharif Abbas a matsayinta na sarauniyar matar Benin Duwala ita kuma ta ce,
a wani lokacin da ake ɓoye sufiya ɗin da ake wa yara ba wai cewa an ɓoye ne saboda wai ana kare haƙƙin wannan gidan ba, ɓoyewa ake domin matuƙan karito kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka ja aka rufe shi sai ke ce za ki zama muguwa. Danginku ko iyayen yarinyarku kuke zama wai ku mai mugaye kun kama yaro kaza kun je kun rufe shi wai domin ya lalata yarinya sai a zama wa'annan dangin sha so wake amintarsu a so makin jininsu a dinga jin haushinsu. To manya kuma daga cikinmu kuma su suke yi da mara tafiya fitar da shi.
Alhaji Muhammadu Yakubu a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa na ƙasa baki ɗaya kuma turaki a masarautar Duwala ya ce,
na ji daɗin wannan taro domin kamar da ake fata mutum ba zai ce ya cika goma tarayi ko ba zai shi ne komai wato daga cikin maganar da sarauniya ta yi maganar da ya taɓa ni da gaske wanda magana ne mai muhimmanci wanda ba muna zama muyan mu mazaje muna tattauna amma wallahi mun taɓa samun tunanin cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolinsu sai dai kamar in mace ta yi tana da matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli na iri na rayuwa suka zo su gamu.
Alhaji Abdullahi Salu a matsayinsa na darakta zana na tashin Hausa bakwai tauraruwar al'umma ya ce, ai duk gautan jace
Hausawa namu abin da ya fi damu ki a shi munafinci da zargin banza. Yanzu kuma shi zai iya tashi zai yi ko zai yi wani abu ba wani wanda bai so a fasa kwalli ba shi ne karo nan ba ya kamata a duka fada wa mutum da fuskantar juna muna fada wa juna gaskiya ga yawan mu ga yawan siya amma yawan ba amfani.
Liman Abubakar Guri shugaban kungiyar Bright Horizon shi kuma ya ce zamantowa shugabannin kungiyoyi da dama ba ita ce mafita ba.
Ni kaza ne a kungiya. Idan kuka duba asalin kungiya common interest wahidatul afkar, mutum ya shiga kungiya ta yi uku don Allah ku gaya min wani intérêt commun yake da shi a kungiya da zaka fi uku da je raba kan shi ya zama yana nan je ba da naura da mai yana nan yana nan
matashiya daga cikin mata ita kuma tace rashin samun labarai ne shine yake jefa su cikin dumotuwa
banda ta wanda ta umsan mata ina za mu suma za mu girma anguwa mu yi sukura anguwa mu zama yanda muke har yau musamman akwai su kungiyoyi ko kuma na yi wani abu mai manti da an zai isa ya shafe mu ko za mu san mu shiga ma ciki ba ce wata nan kawai haka muki ko kuma muji kawai haka nan ana yi
haka zalika Khalid daya daga cikin yan jarida masu zaman kansu shi kuma ya ce matasan suna yin sauri ne domin samun makudan kudade dan ne yasa suke fadawa cikin matsaloli
matasa ba haƙuri muna so daga yau na samu mota zan da kiyan mata ya sa ta mota waje klasi akwai klasi ne zan mashi ne kuma da abu ne ku kafita muna da yawa ce muna ga shi cikin da ba mu nema shi ko shi ba kuma ba ce a to muna da hanzuki ba mu da hankali ne mu ta ce aziki
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri kuma kusa da darasin ƙarshe, azanta da masanin tarihi Muhammad Ayi Usman ya duba mana muhimmancin tarbiyya wajen gyara lamura a Arewa, inda makon jiya ya fara da batun tarbiyya a tsarin shugabancin demokuraɗiyya. Bayan nan dattijin Nefu Sawaba Husaini Gariku zai yi mana fashin baki kan tasirin adalci a jagoranci inda shirin da ya gabata ya dauko batun cancantar shugaba ba tare da la'akari da inda ya fito ko kabilarsa da sauransu ba ku kasance da shirin Arewa a yau
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi
Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman
Jaran mai sauki ne amma sai an cire kitsan zuciya tukunne yiwu kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa misali a dauki manufofin su da aqidun su tunda demokradiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya cikin lotsarin da ake bi a duniya sannan kuma mun ga kasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu zaman jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan kafarta take tsaye shugaban jam'iyya shine shi shugaban jam'iyya zai dauki sandar sai kwala gwamna ya kwala dan majalisa ya kwala shugaban karamar hukuma da kansila ya ga wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya fada shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata akan su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a India idan ta kafa gwamnati da wannan power da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai kai maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke sauraro su yawan mutanenka yawan jarinka dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen Laraba wanda zai zama ba za ka fara da awa islamiya ba sai ka samu cikakken horo kamar yadda kaga aikin jarida ba za ka fito kai magana ka ga mutane halin da ake ciki ba sai ka samu cikakken horo horon farsa harshe to a bangaren addini sai ka samu cikakken ilimi na addini sannan sai ka san falsafa wato zurfin irin tunanin al'ummarka da tarihin al'ummarka da adabinta da yadda suke tunani da tarihin yadda addinin musulunci ya shigo musu da kuma yadda suke kallon al'amuran addinance ka gani sannan kuma ka dauka ka auna shi da hakikanin abinda addinin ya karantar na alkur'ani da sunna haka za a haka bangaren addinin krista ya kamata a yi haka kuma ya kamata a shigo to daga nan ne idan ka gyara mutun ilimi jam'iyya ta ilmantar da ƴaƴanta ko ce jam'iyya sannan ta dauki a dauki wani tsari na yaki da rashin da'a irin wanda Buhari lokacin yana shugaban kasa na mulkin soja, a kowace jam'iyya a fidda wannan, sannan ka yaki wato madugu na kwaya, domin duk wannan abun da yake faruwa da tasirin kwaya, idan ka yaki madugun kwaya wanda suke kawo kwaya suke safararta, ka gane ba masu shanta ba, to ka riga ka kashe, wato ka dauki dutse ɗaya ne ka jefa sun tsaye biyu, domin za ka kashe ta'addanci, za ka kashe satan mutane, za ka kashe mutum ya shiga ya kashe matarsa ko ya kashe ɗansa, za a samu daidaito a aure da sauransu. Amma matukar ana akwai tasirin shaye-shaye da kwaya a cikin al'umma, ba za ta taba situwa ba, dan ba ilimin da za ka dora a ɗan kwaya. Mun ga waɗanda professors ne suna shan kwaya ba ta kai su ba, mun ga doctoci, mun ga wanda suke da degree, mun ga waɗanda ba su da makaratun dubbatan ba su kai labari ba a rayuwa. To sai ka yaƙi ƴan kwaya da dillalanta.
Wato a ƙarshe gaba ɗaya, akwai tarihin da ake bayarwa lokacin zamanin jamhuriya ta farko, wato lokacin su Sardauna su tafi a balewa su nan da yanzu kai mama mu dawo arewa, lokacin an ba da labarin ba bambanci tsakanin manyan yan bokun Kirista da Musulmi a arewa. Amma yanzu kuma al'amarin kusan ba haka yake ba, in za a nemi wani abu sai an duba kai nuna bambancin addini ko kabilanci da sauransu. Fushi kuma wannan ya za a yi da shi.
To ai a wancan lokaci Malam Nasir da kake magana ba bambanci, dama me ake kira shugabanci? An gina shugabanci akan adalci ne.
Dakata a nan masanin tarihi Dattijo Husaini Gariko, shigo ka yi mana fashin baki kan cancanta.
Ai ne muka magana demokradiyya, a cikin demokradiyya akwai gun da ake ce ai karba-karba? Akwai ta? A tsarin mulki na kasa akwai karba-karba? Ai ba magana karba-karba. A mulki a kasa waye dace? Wa zai iya? Waye yake tausayi? Ko a ina yake? Ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bashi da addini? In dai na kirki ne, domin Allah yana riƙewa yana bai mutum mulki ya jaye tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci. Kuma idan mutumin da ba musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki, Allah Ubangiji yana jarrabarsa, shi ma ba zai bashi ba. Saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokradiyya cikakke, shi ne a bar mutane su fito su zaɓi wanda suke so shugabance su a kowane fati. Kuma sannan ai ga barnama da ake yanzu, ba gashi ba an zo da dabara ana ce a yi kwamishinonin local government na jihohi na zaɓe, kwamishinan zaɓe na jiha. Kana ganin an yi zaɓe wata wani jama'iyyar tana samun ko ƙuri'a ɗaya, tana saballe ya samu kamsila, in an yi mamurda ake yi. To kaga inda aiki yan majalisa suka zo, da yanzu an soke wannan dokar. Maganar a yi zaɓe a ce ga kwamishinan zaɓe a jiha babu shi. Kwamishinan zaɓe shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi ne kwamishinan, shi zai naɗa wakilansa su tafi kowace jiha a gudanar da zaɓe bisa demokradiyya. In aka dawo da wannan, to ina tabbatar maka za a samu dama-dama na ƙorafin mutane. Yanzu kuma nan gaba ya za ka yi ka zo ka ce min zan shiga takarar primary election na shugaban jam'iyya ko na mazaɓa ko na local government, kuma ka je ka ce ka nemi alhamdulillah a bar wa'annan su wuce, kuma a bar su wuce, kuma yanzu in yi ka? Me yasa aka ce Fir'auna sai ya daɗe da ransa idan da yake so? To kenan su kenan su ma sun koma sun Fir'auna din? Sai abin da suke so za a yi? Ba za a gyara a yi demokradiyya abin da Allah ya ce a yi ba? A zaɓi mutane kujerar ga farin jinin su ya kai su? In ba a koma wannan ba, babu talakan zai ƙara amfanar wani mulki a ƙasar nan. Gwamna ne ya kawo ni, sai abin da gwamna yake so zan yi. Gwamna shugaban kasa ne ya kawo ni, sai abin da shugaban kasa yake so zan yi. Ina ka taba gani yanzu an wani ɗan siyasa ya ɗauko ruwansa a Jallo ya zo Abuja saboda ya zo ya yi wa jama'iyya bauta, zai samu ɗan kasan da zai samu? Sai ka zo kai ta zama ka gaji ka tafi, wa zai baka wani abu? Ba siyasa kake ba, koma kokarin shagari kake yi, dole a jefar ka a tafi. Saboda me? Saboda za a koma a samu na ƙasa da kai a siye su naira goma naira 1,500, saboda haka kai ɗin duk ƙwazanka da komai ba ta kai ake ba. To talakawan ya kamata su sani, an ce lalle gargaɗi idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Talakawa su yi ga hankalinsu, ba maganar a'a daga kudu nake so a yi ko daga arewa, a'a waye ya cancanta? Waye zai iya? Waye yake da tawaru'u? Mu koma ga Allah kuma mu roƙe shi. Yanda ake mulkin nan, idan ba sa kuskure ake yi ko kuma waɗansu da suke ɓata mulkin, Allah Ubangiji ka canja mana abubuwan nan mu samu gyara. Idan waɗannan abubuwan da yake ake yi ba wai kuskure ba ne, a bisa ganganci ne, ba ƙaddara ba ce, Allah Ubangiji ya nema mana mafita. Waɗannan su ne abubuwan da talaka za su dinga yi. Mu yi addu'a Allah ya kawo mana, zaɓa mana abin da ya fi alheri a kanmu, ba mu abin da muke so ba. Annabi ya ce yawa-yawan abin da kuke so ba shine alheri a gare ku ba. Yawa-yawan abin da kuke ki shine mafi alheri a gare ku. To ya kamata a ce talakawan Najeriya su kallaci waɗannan matasan da suka taso wanda suke sa wannan majusawa su fito su yi ihu. Ana zazzare ido ana faɗa wai za a yi faɗa akan zabe. To su yi hankali, wallahi nan gaba talakan ƙasar nan ina tabbatar maka gwanda zai noma masu yarsa. Domin ƴan jari fujja sun yunkuro, jejin su suke sayewa, komai su ake baiwa, komai su za su kwasa. To talaka kai bari mu ga abin da ka dogara da shi. Noman da kake ma za a kwace gun noma. Abin da ba za a iya kwace maka ba kawai ruwan sama. To mun su ma ba su suke ba. Da su ne sai su tare, su ce ba za a yi ba sai ƴaƴansu ne za a yi su sha.
Alhaji Hussaini, ƙarshe gaba ɗaya na san ka kawo maganar ƴan jari hujja. Kare yi wa mutane bayani su yadda za su yin sun ga ɗan jari, yanzu in ka ga ɗan jari hujja ko a gwamnati ne ko a wani ofis ne za a yi a gane shi.
Gananne ne a yi. Yanzu misali ɗan jari hujja ba gananne ba ne. Yanzu musamman mu ɗauka waɗanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundana suke ƙwatar kuɗi ake ɗiban kuɗi suke ɗiba duk da an tara sata. Amma satar ba ta taru ba, ba ƴan jari hujja ba ne.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da sakon Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa Zamfara da Aliku Auta Kafinta Yalwa. Masu cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ci gaba da sace matafiya akan babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja da yan bindiga ke yi abin damuwa ne sosai, kuma abin takeici gwamnati ta zura musu ido ba tare da daukar mataki akan su ba. Gaskiya hakan ya fito da gazawar gwamnatin Najeriya karara. Addu'ar mu dai a kullun ya Allah kai mana maganin waɗannan azzaluman mutane. Sai kuma sakon Haruna Goda in kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku VOA Hausa. Yanzu dai ta tabbata cewa babbar hanyar Abuja zuwa Kano ta zama tarkon mutuwa. Ba ga talaka mai neman nafara ba, har ma ga manyan mutane da masu sarautar gargajiya da duk wani ɗan adam ɗin da zai bi wannan hanyar, wanda ko kwanakin nan suka kashe tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara Alhaji Sakir Hamidu. Muna fatan Allah ya kubutar da mu daga sharrin waɗannan miyagun bayan shi marasa tausayi. Amin. Sako na biye na haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga, masu cewa da cire tallafin mai da barinsa duk mu talakawa ba mu gane komai a ciki, saboda wahalar ta riga da ta zame mana jiki. Kawai addu'ar mu ita ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za mu ci. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, mai cewa haƙiƙa labarin da muke samu na yadda 'yan Boko Haram ke ƙara faɗaɗa a jihar mu ta Niger abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata dai gwamnatin jihar tamu ta ɗauki matakin gaggawa a kai wajen taka musu birki, tun lokaci bai ƙure ba. Allah ya kyauta.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuƙa akan yadda ake samun ƙarancin kayan agaji a ƙasar Afghanistan tun bayan da sojin Taliban suka kwace mulki a watan Agusta. Masu sauraron ƙarar wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi baƙin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.